Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31:60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin tashar mu ta BOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar an fara samun saukin farashin kaya a kasuwanni a Najeriya. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Sai kuma sharhin wasu jaridun kasar Kamaru da wasu sakonni da kuka aika mana. Amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Birtaniya ta kure mizanin barazanar kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a cewar Prime Minister Theresa May a jiya Talata. May ta yi wa kasar jawabi kwana guda bayan da ɗan ƙunar baƙin wake ta da nakiyar jikinsa a wajen da mawaƙiya Ariana Grande ta yi wasa a Manchester. Ya kashe mutane 22 da kuma raunata wasu sama da 60. Ta ce daga yanzu za a rika tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a wasu muhimman hidimomi ciki har da guraren wasannin ƙwallon ƙafa da guraren waƙe-waƙe. Prime Minister ta ce ƙasar ta kure mizanin barazanar kai mata har-haren ta'addanci wanda haka ke nufi tana iya fuskantar ƙarin samun har-hare.
An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus a matsayin shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO. Tedros ya lashe zaɓe ne a zagaye na biyu a lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya Talata, inda ya kada abokan takararsa David Nabarro na ƙasar Burtaniya da kuma Dr. Sania Nishtar na wato likitan zuciya na ƙasar Pakistan. Tsohon ministan lafiyar ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa taron ƙungiyar cewa ya kwashe tsawon rayuwarsa domin inganta lafiya da rashin daidaito da kuma taimakawa mutane a duk inda suke domin gudanar da rayuwarsu mai kyau. Ya kuma lura da cewa duk da hukumar lafiya ta duniya ba ta taɓa samun shugaba daga nahiyar Afirka ba, kada a zaɓe shi kawai don ya fito daga nahiyar Afirka, kenan a zaɓe shi bisa cancantarsa. Ya ci gaba da cewa amma akwai wato amfani na zaben shugaba da ya yi aiki a ɗaya daga cikin gurare wadda suke da matukar matsala a fannin lafiya kuma ya gyara wannan fannin. Ya ce zai yi kokari ya kawo wato sabbin hanyoyi na gyara wadda duniya ba taɓa ganin irinsu ba.
Hukumomin gwamnati a Sudan ta kudu sun rufe sassan iyakokin da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo don hana yaɗuwar muguwar cutar nan ta Ebola wadda hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta shelanta a wani yankin karkara wanda ke arewacin Congo wajen makonni biyu da suka gabata. Ƙungiyar ta WHO ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyyar cutar a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Lino Utu, mataimakin shugaban gwamnan jihar Tambara, ya ce an takaita cuɗanya da kuma zirga-zirgar mutane tsakanin ƙasashen biyu ta garin Izo da ke kan iyaka har sai yanda hali ya yi. A makon da ya gabata, jami'an Tambura sun rufe iyaka da garin Izo. Uto ya ce likitoci sun tabbatar da cewa ana iya samun cutar Ebola ta hanyar cin naman dabbobin daji da ake cewa bushmeat da Turanci. Hakan ya sa jami'an jihar suka haramta sayar da naman dabbobin daji a kasuwanni.
A jiya Talata, shugaban hukumar tattara bayanan sirri na gwamnatin Donald Trump ya kiyaye ce komai akan rahotanni da ke cewa shugaban ƙasa ya matsa masa lamba akan cewa ya fito fili ya ƙaryata cewa babu wata shaida akan alakan kwamitin kamfen ɗinsa da gwamnatin ƙasar Rasha wajen yin shishigi a zaɓen shekarar 2016 na shugaban ƙasa. Da yake magana a gaban wani kwamiti na sanatoci, shugaban hukumar tattara bayanan ta CIA Dan Coats ya ce kasancewar yadda matsayina yake da kuma bayanai da muke musayar da shugaban ƙasa bai kamata ba na yi wata magana a bayyane. Ya ci gaba da cewa bana jin ya kamata na fito na bayyana maganganun a tattaunawar da muka yi da shugaban ƙasa.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta buƙaci dala biliyan 37.6 a matsayin kasafin kuɗin bana na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta USAID, inda ta yanke kusan kashi 1 cikin 3 na kuɗaɗen da ake taimakawa ƙasashen duniya da tallafin kayayyakin abinci na jin ƙai da kuma shirye-shiryen kiyaye zaman lafiya a faɗin duniya. Kuɗin da aka kiyasta za a kashe a wannan shekara zai kai dala biliyan 54.89. Wannan sabon kasafin kuɗin ya ba da fifiko kan shirye-shiryen yunkurin murƙushe ƙungiyar ISIS da sauran ƙungiyoyin ta'addanci, ya kuma ƙara ƙarfin shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na samar da tsaro kan yanar gizo, har da yaƙi da shigowar bakin haurayen da ba bisa doka ba da kuma masu fita wucin miyagun ƙwayoyi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, hukumomi a Najeriya sun ce an fara samun sauƙin farashin kaya a kasuwanni. Ga cikakken rahoto akan haka daga Ibrahim Abdulaziz.
Wasu alƙaluman da hukumar ƙididdiga ta Najeriya, wato National Bureau of Statistics NBS ta fitar, na nuna cewa an samu saukar farashin kayayyaki a kasuwanni cikin makonnin nan, kuma wannan ma bai rasa nasaba ne da matakan da ake ɗauka. Gwamnatin Najeriya ta ce akwai fatan cewa tattalin arzikin ƙasar zai farfaɗo nan da ƙarshen wannan shekara. To wai koya a 'yan kasuwa da kuma masu saye ke ji ne game da wannan cigaba da hukumar ƙididdigan ta ce an samu a yanzu? Kuma don samun amsar wannan tambayar, na kolega kasuwar Jamblot, ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a jihar Adamawa, inda mako na ci ta bakin wasu.
Sunana Abubakar Nuhu Daware, na zo sayan shinkafa ne. Kai babu banganta ba. To ba alama kayan bai ragu ba yadda yake da haka yake yanzu.
Sunana Abdullahi Bello Muhammad. Kamar yadda jama'a suke jin cewa ya ɗan saukan, tabbas ya saukakan. Amma sai dai yanzu kuma da yake ganin azumi ya gabato, to ko me yasa kayan ne yake yankewa daga inda ake samun shi, mu ba mu san me yake faruwa ba, amma duk sa'an da muka je neman tsari mukan ɗan samu ƙari.
Kamar dai waɗannan 'yan kasuwa, shi ma shugaban ƙungiyar Rana ta fito, ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya, Alhaji Kawule Ɗasan, ya ce su ba su tabbatar da wannan rahoto na hukumar ƙididdigan ba.
Duk mutumin da zai ce maka kaya ya sauka, wannan da mutane suke nufi bai sauka kamar yadda suke nufi ba. Eh, ba za mu ce ba a rage ba, an rage. Amma ragin da aka samu bai taka kaya karya ba. Yanzu an ga maka tirela daga Lagos zuwa nan, in an ga maka kuɗinta sai kai mamaki. Ai, rangwamen kaya ba sai kai ne za ka yi ba, kaya ne yake rangwame da kansa. Bari na ga maka.
To wai koshin me ake nufi da kare tattalin arziki, kuma ya za a farfaɗo da shi? Dr. Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Maganar tattalin arziki yadda yake karyewa suna da abubuwa da yawa, to amma wanda ya shafi Najeriya kamar abu guda uku ne. Na farko akwai karewa farashin mai da muke sayarwa, wanda shi ne yake kawo kudade cikin kasai har a juya su a ajiyar da tattalin arzikin gaba. Sannan abu na biyu akwai su ma'aikatu kamar fannonin tattalin arzikin, kamar su farkan noma, masana'antu da sauransu, su ma abubuwa ya sa ba su iya samun kayayyaki a can waje da suke sarrafawa. To saboda haka sai tattalin arzikin ya kara yin kasa kwarai. Sannan kuma na abu na uku shi ne Najeriya yawancin duk abubuwan da muke amfani da su ana shigo da shi ne. To wannan shigowar da ake da shi sai kuma kudaden kasashen waje suka tashi, saboda haka ba za a iya shigo da wa'annan kayan ba, shi ma sai ya shahi tattalin arzikin. To ala kulli halin dai wa'annan abubuwan su ne mahimmai a cikin abubuwan da suka sa shi tattalin arzikin ya samu rauni. Kuma akan haɗa ma da yawancin hanci da rashawa da yake a ƙasar.
Najeriya, wadda ke majerin kasashen da ke kan gaba wajen albarkatun man fetur a nahiyar Afirka, ta ku dogara ne kacokan bisa kuɗaɗen da ake samu daga sayar da daman, kuma wasu na maganin faduwar farashin mai ne a kasuwar duniya ke ma haddasa wa ƙasar halin take ciki yanzu. Ko da yake wasu masu fashin baki na maganin cewa irin tsare-tsaren da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauka ne ma suka ƙara janyo tabarbarewar al'amura, batun da ko jami'an gwamnatin ƙasar ke ma musantawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Madalla Allah ji kan Abu Kalangu. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 13 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma shirin namu zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba. Inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awalu da wasu ƴaƴan mahauta, kamar yadda kuka ji a makon da ya shige. A lokacin wannan fada, wayar hannu ta Awalu ta bace, saboda haka sai ya kai ƙara ofishin ƴan sanda. Da ƴan sanda suka yi binciken su, sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin yaran ƴan mahauta bisa sharadin cewa za su biya Awalu wayarsa. To amma kwanaki biyu a bayan da aka bada belin nasu, an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara Awalu suka lakkaɗa masa dukar da har sai da ƙwaƙwalwarsa ta tabo. A makon da ya shige, shi kawun Awalu, wato Malam Abubakar Musa Mafindi, ya yi mana bayanin yadda wani abu ya faru a nasu ɓangaren. Bari mu ƙarasa jin bayaninsa ne da abubuwan suka faru kamar yadda su suke gani.
Duk lokacin da wannan lamarin yake faruwa, me yasa mahaifin Awalu ko wani dan uwansa bai rako shi ba har aka zo aka yi maganan ba da wannan beli?
Wato shi ko kafin wannan abin ya faru, shi mahaifin Awalu yana wajen sayen kaya, yana majos. Bai ma san wannan magana ba, sun kira shi ne a waya suka sanar da shi, kuma yake duk sun san junansu. Su waɗannan shugabannin mahauta sun san baban Awalu Musa. Sannan shi ma Musa baban Awalu ya san waɗannan mahautan gaba ɗaya, domin kasuwa ɗaya ne. shi babansa da harkan kifi yake. To daga ƙarshe da suka kira shi a waya sai ya amince musu akan haka, tun daga dan sadin ma tare da su. To daga ƙarshe kuma sai suka dauki yaro suka je suka nuna cewa su ba shugabanni bane ba, suka zalunci yaro, suka zama daga suna daga cikin waɗanda suka haddasa ma wannan yaro hallakar da shi a takaice, domin yanzu ransa yana hannun Allah.
Wake kula da maganinsa ko ku in ce wake biyan kudaden jinya da ake yi a wal.
Tun ranar da aka kai awal wajen jinyan gargajiya kafin a dauko shi a dawo da shi asibiti bisa umurni na ni kaina kawun shi awal. Babu wanda ya zo wajen awal yake masa sannu daga bangaren mahautan nan, wanda yake bada kudi shine babansa da kuma uwarsa mahaifiyarsa.
Wannan ba ga kamar zai iya zama wata rashin jituwa ce, tunda na san cewa dai jiya Taraba akwai kabilu da daman gaske, inda duk Najeriya ma babu ina jin jiya da take taiwon kabilu. Watakila kuna so ku akwai wani abu da ka faɗa da ya shafi wata gadara da kace wasu suna yi cewa sun fi karfin doka.
Gadaran su shine sun ce awalu ko sun kashe shi za su kashe shi, tabbas za su kashe ubansa su kone gidan ubansa, domin babu kotu a Taraba wanda ya isa ya daure su, domin dan uwansu shine Chief George na Taraba State.
Amma shi ai alƙalin takun ba watakila kabila su bane, wata shi baya cikin wannan lamarin, ina ji.
Alƙalin takum yana cikin wannan lamari koda ba kabilan su bane ba, domin a fahimta ta shine babu dalilin da zai sa mutumin da yake matsayin alƙali ya dauki wanda ake neman shi a kashe shi ya hada shi da waɗanda za su je su kira waɗanda suke da laifi, domin shi ba ma'aikacin kotu bane ba, shi complainer ne, shi mai kuka ne wanda ya kawo kokensa ne ga kotu. To kotu idan za ta dauki mataki kaga baya daga cikin waɗanda za a dauke shi a tura shi a aike shi, sannan aka aike shi da jami'an yan sanda, sannan da jami'an yan sandan nan suka ga yaron nan an nakasa shi suka gudu, da suka dawo ba su dauki mataki don su je su gaya ma alkali ba ko su gaya ma dibice ainihin DPO ba. Daga ƙarshe sai na kira alkalin ya gaya mini shi da ya aike su ma shi ya wuce ya tafi Jalingo, yaro ya zauna cikin wannan matsala kusan, don haka alkali dan uwansu ne ya goya musu baya.
To amma su yan sanda ai suna yi wa Najeriya aiki ne gaba daya, ni saki ki tunanin da suka ga matsalar ta faru suka gudu, koko sun ji tsoro ne su ma watakila waɗannan da suka kai wa Awolu hari suna da makamai da za su iya raunana su.
To ni ana fahimta yanzu ina yanke hukunci ga manufan da yasa yan sanda suka gudu nayi ƙarya, amma dai a fahimta ta shine jami'in dan sandan Najeriya bai halatta a matsayinsa na wanda aka yi passing out na shi aka fidda shi daga kwaleji na Najeriya don ya zama regard wato shugaba akan yan Najeriya, ya tafi da mutum, ya tafi da mutum, sannan an afka mutumin nan da duka, shi bai yi kokarin fitar da shi ba, sannan ya koma kuma bai ji ya dauki mataki ba. Don haka a fahimta ta yan sanda dama su ma kansu maybe suna da haɗin baki tare da waɗannan ƴan ta'adda da suka aikata wannan ta'addan shi.
Daga jin suna Shugo, suna ne na Fulani ina gani.
Shugun nan an haife ta ne a cikin wani gari a cikin jihar Gombe.
Wato wani
amma sunan garin kenan da aka haife ta Shugo, amma sunanta Aisha.
Wato ma'ana dai ku Fulani ne.
Mu Fulani ne gaba da bayan mu.
Shine nake so in faɗa kuma za a yi tunanin watakila tsakanin mahauta da Fulani ai wasa ne ba. Za a ce faɗa ne har da zai kai ga makamai ba.
A fahimta ta ba babu wasa tsakanin Bafulatani da Mahaushi.
Tunanin da za a yi da ya kamata tun da haka ne a samu manyan Fulani su je su gana da su shugabannin mahauta a warware wannan matsala da kamar ba ta kai har haka ba.
A fahimta ta shugabanni ba su sani ba. Shugabannin Fulani ba su sani ba. Illa dai wanda suka sani wannan yaro da kuma ubansa da kuma iyayensa mata a gida. Wannan shine a fahimta ta Fulani shugabannin su ba su sani ba.
Sunanka Isa Mafindi ko?
Sunana Abubakar Mafindi.
Abubakar Mafindi, ina jin watakila sunan Yariman Muri ne yake dauke min hankali. Wato Isa tafi da Mafindi. Abubakar Mafindi a ƙarshe me kuke so ku ga an yi da za ku yadda cewa lalle an yi muku adalci kan wannan yaro na ku Awolu?
Abinda muke bukata shine babban damuwa na shine mun yi magana da alkali da umurnin sa yanzu yaro yake kunshi a asibiti. babu kafarsa kan yaro, babu kudinsa, sannan babu ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata ta'addancin nan yanzu wanda ya shiga hannun ƴan sanda ko kuma hannun alƙali. Sannan suna bugun ƙirji da cewar ma za su kashe shi kansa uban su kone gidansa. To abinda nake tambaya anan shine, shin dokar Najeriya an ware ta don wani mutum ne, wani wayansu bangare na daban ne? Mu muna nema, in dai dokar Najeriya an samar da ita ne don ta kare dan Najeriya, to muna neman duk wani mai wanda ke da fada aji a Taraba, wanda ke da alhakin shiga wannan matsalar, to ya shiga ya tabbatar da cewa an kama waɗannan mutane suka aikata ta'addancin nan, an hukunta su. Mun gani a ƙasa ba kamar yadda su suke faɗin cewa sun fi ƙarfin hukunci ba, domin suna alfahari da Chief Joji, dan garin su ne ko kabilar su ne.
Abubakar Mafindi, mun gode kwarai, kuma in Allah ya da za mu tuntubi sauran ɓangarori da ke cikin wannan matsala da ta faru don ɗaukar matakin da ya dace.
Ina roƙon Allah ta'ala ya wuce mana gaba, ya taimake mu, ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa.
Abubakar Musa Mafindi kenan. Kamar yadda Nasiru ya faɗa, muna ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya ɓangaren, wato ɓangaren su ƴaƴan mahautan na garin Takum a jihar Taraba. Sannan muna son yi wa masu sauraronmu albishir da cewar gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya ji bayanin da muka gabatar na Idris Kaila game da gidansu da aka rushe a Gwaram, aka kuma ƙi a biya sadiya. Ba shi kaɗai ba ma, har da na makwabtansu a wannan wuri. In sha Allah za mu kawo muku cikakken bayani na matakan da shi gwamna Badaru Abubakar ya ɗauka, yake kuma ɗauka dangane da biyan waɗannan mutane diyyarsu, bayan da ya bayyana damuwa da kuma mamakin yadda aka yi ma waɗannan bayin Allah a garin Gwaram. A kasance da mu.
Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan The Sahel ta jihar Arewa mai nisa. An da ta rawaito mana cewar waɗansu ‘yan mata guda biyu, ‘yan ƙunnan baƙin wake, sun tarwatsa kansu da kansu a garin Mura, wanda suka halaka wata tsohuwa guda ɗaya da su kansu ‘yan ƙunnan baƙin waken guda biyu. Jaridan Informaten kuma cewa ta yi darakta janaral na gidan talabijin ɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Charles Dongo, yana fuskantar bincike na ƙwaƙwaf a hannun hukumar ƙwato haƙƙin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru daga hannun ɓarayin gwamnatin kasar Konak, anda ake tuhumarsa da wagure makudan kuɗaɗe na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Le Matin kuma ta labarta mana cewar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya zai sake kada takararsa na neman kujeran shugaban ƙasar bayan ya kwashe shekaru 34 yana mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru a shekara na 2018. Jaridan Integration kuma ta nuna mana cewar bukin da aka gudanar na ranar 20 ga watan 5/2017 na haɗin kan ƙasar Jamhuriyar Kamaru tsakanin Kamarun Ingilishi da Kamarun Faransanci, ɗan adawan ƙasar na ɓangaren Ingilishin ƙasar kuma jagora ‘yan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru ni John Furundi, ya haramta wa magoya bayansa da kada su halarci bikin da za a gudanar domin ƙasar ba ta cikin zaman lafiya. Kuma ga dukan alamu, kiran da ya yi wa magoya bayansa sun amsa kira. Sai kuma jaridan The Post ita kuma ta nuna mana cewar har yanzu dai ɗaliban ‘yan awaren Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ba su fara rubuta jarabawansu na GCE ba, kasancewar irin matsalar da ɓangaren Ingilishin yake ciki da gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Zamar ƙare shirin jaridun namu ne da jaridan The Star, anda ta hango mana cewar maharan Boko Haram sun halaka mutane uku a ranar 20/5/2017 ranar da Kamaru take gudanar da bikin haɗin kan ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Ni ne Abubakar Garba da Mabutu Karofo Mahadaji. Ra'ayina shi ne game da iyayena sarakuna. To ga shi, ku fara gani kwaɗayinku
shi ya ja muku wannan walakanci sarki na zariya mutuncin da aka yi masa a Kaduna a lokacin maganan zaben ɗan Rufa'i a sarkin Kano ga kuma halin shi ma da ya shiga kuma ba dan suna sa bakin su a lamarin ɗan siyasa har su ba su sarautu ba a banza da waje kuma ɗan uwansu suna nan suna fama da yunwa ba su ba su sarautun ba amma da yake waɗannan gwamnoni ne kuma ko da yake a cikin gwamnonin akwai wanda yake siyaka ji sarauta ɗin dan an ba shi ba laifi ba ne amma a zakulo wani kawai haka don Allah ya ba shi komishina ko wani minista ko wani abu a ce an ba shi sarauta don kuɗin da zai sa ya kawo muku a masarauta to kun ga irin ta kenan ku kauce ku tsaya kan gaskiya ku taimaka wa talakawa su ji daɗi ba kamfanoni a garinku ba asibitoci ba ne duk abin da aka ce gwamnati tana bibishi ta yi kar ku damu da ɗan majalisa kar ku damu da ku je ku duba ku fate mutuwa ne tukuna yake raba ku da mulki wannan shekara hudu ne ko shekara takwas to ku kula iyayenmu Allah ya taimake mu na gode
assalamu alaikum sunana Nasu Balakacin daga nan birnin Kebbi a hakikanin gaskiya shekaran jiya abin da ya faru a jihar Kano na batun binciken sarkin abin da majalisa ta dakatar da abin ya ba mu mamaki sosai wannan ya nuna cewa kasar gata mu Najeriya sai daga cikin abin da ya kara halaka take nan an ce ga irin laifin da mutum ana bincike ne sai ka ga wasu manya ko kuma in ce wasu yan rashin kishin kasa sun sa baki don an ce wannan abu to wannan abu muna dubin da fuska ji na farko dai walau shi dai sarki an yi mai kashe da ba zai koma irin mutumin zanen da bai kamata ba ko kuma su hukumomin jihar Kano ba su da kwakwaran hujja na zargin da suke yi shi wannan shi ne a jirgin da muka kuma in ce abin da muka dubi da fuska biyu saboda haka Allah ubangiji shi mana jagora a cikin ƙasarmu gabaki ɗaya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajo gagar kuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal hakika mun yi farin ciki mun kuma yi murna mun kuma ji daɗi da muka samu labarin cewa hukumar custom ta kama wasu manya-manyan muggan makamai a boda na Lagos. To gaskiya alhamdulillahi ala kulli hal muna fata Allah ya ƙara tona asirin duk wani azzalumi duk wani mugu wanda yake shigo da wasu abubuwan da za su tada hankalin al'ummar ƙasa gaba-dai hukumar custom Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara fasaha Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara baki nasara akan kyawawan ayyukan da kuke yi wa ƙasar.
Yanzu kan ga labarai a takaice.
To a takaicen Burtaniya ta kure mizanin barazanar kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soji domin su taimakawa 'yan sanda a cewar Prime Minister Theresa May a jiya Talata. May ta yi wa ƙasar jawabi kwana guda bayan da ɗan ƙuna baƙin wake ta nakiyar jikinsa a wajen da mawaƙiya Ariana Grande ta yi wasa a Manchester ya kashe mutane 22 da kuma raunata wasu sama da 60. Ta ce daga yanzu za a rika tura dakarun soja domin su taimakawa 'yan sanda a wasu muhimman hidimomi ciki har da guraren wasannin ƙwallon ƙafa da guraren waƙe-waƙe. An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO. Tedros ya lashe zaben ne a zagaye na biyu lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya Talata, inda ya kada abokan takararsa David Nabaru na ƙasar Birtaniya da Dr. Sania Nishtar, likitar zuciya na ƙasar Pakistan.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Mr. Charles Hall, Baba Yakuma Kiri ne ke sallama da ku. A ci gaba da sauraron sashen Hausa da muryar Amurka, a huta lafiya.